sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Hamiya Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zangabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa waɗanda aka rushewa matsuguni a jihar Rivers na fargaban kamuwa da cutar annoba a jamhuriyar Niger jama'a na yaba wa sojoji don matakan tsaro. Haka nan za a ji hanyoyin da masana suka ce za a iya samun mafita ga kalubalen tsaro. Yau Laraba muna dauke da shirin ciwon yamace da Aisha Ma'azu ke shiryawa. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Yamma sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakken labaran duniya. Wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Wasu mutane biyu dauke da makamai ciki har da wani dauke da wuka sun kai hari ga shugaban rukun kwarya na kasar Mali Asimi Goita a jiya talata a babban masallacin Bamako babban birnin kasar kamar yadda wani dan jaridar kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gano. An kai harin ne a lokacin da ake sallar Idi a babban masallacin Idi. Tuni aka dauki Goita daga wurin a cewar dan jaridar wanda ya ce ba a bayyana ko ya ji rauni ba. Ministan harkokin addini Mamodu Kone ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa wani mutum ya yi kokarin kashe shugaban kasar da wuka amma bai yi nasara ba. Lotus Story Daraktan babban masallacin ya ce wani mahari ya afkawa shugaban kasar amma sai dai bai kai ga ya jimmishi ba nan da nan dai Associated Press bata iya tabbatar da wannan bayanin ba Mali na ta kokarin shawo kan wata kungiya masu ikirarin jihadi da ta fara bullowa a arewacin kasar a shekarar 2015 kuma tun daga lokacin ta fara bazuwa zuwa kasashen Burkina Faso, Mali da Niger. Cutar coronavirus nau'in Delta a yanzu ita ce kusan kimanin kashi 83 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka, a cewar cibiyar kula da rigakafin cututtuka. A cikin makonni uku da suka gabata, nau'in ya kai kashi 50 cikin 100 a sabbin kamuwa da cutar. Hanya mafi nagarta don magance yaduwar wannan sabbin nau'in annobar ta COVID-19 ita ce amfani da wannan rigakafin tana da karfi kuma ita muke da ita a yanzu a cewar Dr. Rachel Wulanski shugaban cibiyar a wata ganawa da yayi da ƴan majalisun dokokin Amurka a jiya talata annobar ta Delta wadda aka fara gano ta a kasar India an ce tana yaduwa cikin sauri fiye da saurin nau'uka na kwayar cutar ta COVID-19 a halin yanzu ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana ƙara bada shawara ga Amurkawa da kada su tafi kasar Burtaniya saboda karuwar sabbin nau'in COVID-19 a kasar labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington Gundumar Colombia. Fadar White House ta faɗa a jiya talata cewar tana kokarin binciko hanyoyi da Amurka za ta taimakawa mutanen Cuba da ke zanga-zangar adawa da gwamnatin tare da tuhumar gwamnatin Cuba da laifin tauye 'yanci a kasar da ke tsibirin. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House Jen Psaki ta shaidawa manema labarai cewar Amurka na kokarin gano jami'an Cuba da ke da alhakin kai harhari kan masu zanga-zangar lumana. A lokaci guda kuwa ta ce Amurka na neman ƙara samar da yanar gizo ta intanet a Cuba, bunƙasa ayyukan jin kai da kuma kirkirar tsarin aikawa da kudade ga ƴan Cuba dake kasashen waje dan aika kudi ga dangin su dake Cuba ba tare da gwamnati ta kawo wani cikas ba.
Aje Lieutenant ne tabbayyana cewa ɗan sandan ƙasa da ƙasa sun kama ɗan fafutukar ƙasar Yarbawa nan mai suna Sunday Igbobo mai hankulin kafa ƙasar Yarbawa zalla a birnin Kotono na Jamhuriyar Benin tare da matarsa ƴar ƙasar Jamus. A wata takardar bayani da lawyansa babban lawyan Najeriya wato Sam Chief Yomi Aliyu ya sanya wa hannu ta nuna cewa ɗan sandan ƙasa da ƙasa ne suka damƙe Sunday Igbobo da matarsa ƴar ƙasar Jamus mai suna Rofo a birnin Kotono na Jamhuriyar Benin. Tun farko sai da lawyer na Sunday Igbobo ya nuna cewa zakulo Sunday Igbobo da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi abin firgita ne da ban takaici. Lawyer Yomi Aliyu a takardar jawabin ya zargi jami'an asirin Najeriya DSS da cewa sun yi harshen damo. A farko sun ce ba za su kama Sunday Igbobo ba saboda kar a zafafa salon siyasar kudu maso yammacin Najeriya wato yankin Yarbawa, sai dai gashi sun cafke shi. Gwamnatin tarayyar Najeriya na kokarin a mayar da Sunday Igbobo a gida Najeriya din ya fuskanci shari'a a game da laifukan da ya aikata. Shi ko lawyer Sunday Igbobo Chief Yomi Aliyu yana cewa akwai wata doka da aka kafa a shekarar 1984 a tsakanin kasashen Togo, Najeriya, Ghana da Jamhuriyar Benin ta hana mayar da duk wani dan fafutuka kasarsa idan ya gudu zuwa waɗannan kasashen. Don haka ya buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kyale Sunday Igbobo ya ci gaba da walwala kamar kowane dan ƙasa. Yace kama shi a miƙo shi zuwa ƙasar Najeriya kamar keta haddin sane na zama dan ƙasa tunda laifin da ya aikata na siyasa ne ba na cin amanar ƙasa ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Rahotanni dai na nuna cewar jami'an tsaro a Najeriya sun samu nasarar kama matashin nan mai hankoran kafa Jamhuriyar Oduduwa Sunday Igbobo. Wakilin muryar Amurka Hassan Umaru Tambuwal na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa mana.
Labaran duniya aka saurara, yanzu kuma sai babin rahotanni. Biyo bayan matakan rushe gine-gine da gwamnatin jihar Rivers ta aiwatar a sassan jihar, ma'abota gine-ginen sun koma raƙube-raƙube a wajajen da suke da fargabar cunkoso ka iya haddasa musu kamuwa da cutar annoba ta coronavirus. Ga rahoton Lamida Abubakar.
Tun bayan da hukumomi a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya suka rurrusa wasu anguwanni a sassa daban-daban na jihar ta Rivers da suka hada da Trailer Park, Ahoda da kuma yankin karamar hukumar Eleme, bayanai dai a yanzu sun nuna cewa wannan lamarin ya jefa waɗanda aka rusa ma mahallai cikin wata babbar damuwa. Na samu tattaunawa da wasun su kuma sun bayyana irin halin da suka shiga.
Shaguna mu gaba da ya rushe, inda muke kwanciya an rushe.
To suna na wasi kamar be muke ba galu ba komi da mata da kananan yara ba iyaka. Ni ma yara na biyu ma ba lafiya yanzu haka.
I'm Pastor John James, the chairman of the business premises. The land for years we know had been legally owned by late chief Paul Kwai.
Wannan wani Pastor John kenan yana cewa ne ni dan kasuwa ne a wannan wuri na Trailer Park, kuma waɗannan wurare da aka rusa wani abin takaici ne, kuma waɗannan wuraren ana cewa na kamfanin Napcon ne. Ba gaskiya bane, wannan wurin da ya mallakar wani chief ne da ya riga mu gidan gaskiya bayan cutar allobar corona karo na uku da ta sake bulla. Mutanen sun bayyana cewa ba su da kwanciyar hankali na iya daukar wani mataki da hukumomi ke fadi na cewa a dauka game da cutar ta coronavirus.
Sunana Alhaji Dadin, ni ne sarkin Hausawan yankin Elami. Wani zuwa haka ci ta corona da yanzu mu zina ka ruwa ke sauka, yanzu na kamar da bakin kwarya. Kuma wannan masallaci shi ne ɗakin, yanzu ma yana barazana ma rushe masallacin. Musibar da muke cikin ta mai ta mai rushe ta corona. Yanzu muna da mutane sama da 15 a asibiti, muna da mata wajen 4-5 ga sanan sun hali.
Sunana Usman Haruna. Halin da muke fike hali ne na kaskanci. An dunkule mu a kuke guda, muna neman hukuma su kawo mana doki na gaggawa. Muna ji a labarai yadda wasu ainihin ma'aikatu suke kokarin kiyaye kansu daga maganan corona din nan nau'i na uku.
Musa Obarilo Martin Olu shine shugaban karamar hukumar LMA dake jihar Rivers, yace
what a pass from LMA for security reasons based on intelligent information that they have gathered so far.
Yace ina ganin a iya sani na abin da ya faru a karamar hukumar LMA shine bayan samun bayanai na sirri kan harkokin tsaro a jihar Taribas da muka tattara dalilin da yasa muka dauki wannan mataki kenan na rushe-rushe a sassa daban-daban na karamar hukumar ta LMA kuma gine-ginen a aiwatar da su ba akan ka'ida ba muna sanar da cewa mutane da dama suna gudanar da harkokin su na yau da kullun a trailer park a karamar hukumar ta LMA kuma mun duba amfani da aka san hakan bisa ga haka bayan gudanar da wasu taruka daban-daban shi yasa muka dauki waɗannan matakai na rushe wuraren nan take sakamakon haka kuma muna zargin ana gudanar da miyagun ayyuka a sassa daban-daban na karamar hukumar musamman inda aka rusa kuma wannan shine mafita da ci gaban karamar hukumar ta LMA.
This is a way out for the benefit of the LMA local government.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Al'ummar Jamhuriyar Niger na murnar Idin babban sallah da nuna gamsuwa ga yanda sojojin kasar ke tsayin dakar tsare rayuka da dukiyoyinsu. Daga birnin Kwanni, Haruna Maman Bako ya aika mana da rahoton.
Yanzu haka musulmi na ci gaba da rabon nama wa almajirai da masu bara da ƴan uwa makwabta da abokan arziki a ko'ina a fadin jamhuriyar Niger domin tallafa ma marasa ƙarfi da ba su samu damar gudanar da layya ba don su ma su muri sallar yankan raguna. Na tuntubi ɗaya daga cikin magidanta domin jin ko a wane yanayi ne suka gudanar da sallar ta bana ta la'akari da halin da ƙasashenmu ke fama da shi na matsalolin tsaro.
Na Muhammadu Sanusi Alhaji Musa, sallah Allah ya sa ta iske mutane da lahiya burodu kawai da Allah ya su kuma bancin haka nan da harkoki su ta kuma kawai da Allah ya su su tahi ba dai rasa matsaloli kadan kadan ga al'umma koyaushe to amma dai abin shiya da dama saboda in al'umma su da matsala su ya kukawa da yawa in kuma ba matsala abu shiya dan dama dama duk abin da mutane kawai ita ji shi da sassaci to alhamdulillah abu shiya da sassaci sallar bana tunda dai Allah ya sa mun samu mu yi ta cikin lahiya cikin kwanciyar hankali kuma sashen tsaro Allah da iko ne Allah ya tsare mu wanda a kawkirkin tsaron nan Allah ya ba su iko sun tsare mu tsabanin wasu kasashen makwabta rigingimun da muka ji nan da Niger Allah ya sa abin yayi sauki Allah ya kara musu ƙarfin gwiwa kuma mu ma mu taimaka musu da addu'o'i da yawa domin aikin suna aikin muna mu yi addu'a su kuma dahilin daga su dage Allah shi karfafa su shi ba su ikon kare ƙasa gabaki dai
da ya cewa sallah ta wuce kuma ta bar wawa da bashi kasancewa an kammala hawan Idin a ranar jiya kuma ana rabon nama a ranar yau waɗansu magidanta sun bayyana min ko a cikin irin wani yanayi ne sallar ta bana ta yankan raguna ta same su
sai mu ce alhamdulillah sallah saboda ta sami mu cikin neman lahiya kuma gurgudu da abin da an kasa bai an gurgudu alhamdulillah saboda tashi dai mun zo mun halarci masallaci da mun sallah mun zo kowar abin da an kasa ba wani ato a ci abinci a hiddu a raguna a yanka gashi na ana yanke-yanke za'a na shawa ko ina kowa cikin murna ba wallahi kowa roƙon dan uwa ta gafara ara tabarka barka da sallah alhamdulillah kamar an kasa ba ban tsara ko guda alhamdulillah
gaskiya sallah ya iske mu cikin irin yanayin da an muka saba yake saba iske mu babu wahala kowa dai ya samu gurgudu abin da ya kamata yayi yayi ma yajin sutura an samu rago an yanke ai shekare ne godiya muke kawai an gode mu Allah
ku ce alhamdulillah da Allah ya guda muna wannan babban rana rana ta tahore ciki muna murna sosai sallah alhamdulillah almuta aske mutun koshi lahiya kuma gurgoro dai duk wanda adda dan karamin halin shi ya samu dai insha Allah ya samu da abin yankewa da dai karamin shi alhamdulillah tunda bana abin Allah ya kawo mana sauki kwarai kwarai Allah ya kawo mana sauki bisa she dai duk mai dan karamin halin shi dai insha Allah bar sa abin da yake sai mu ce ma Allah mun gode
musulmi dai na ci gaba da yawatawa domin neman gafara da taya juna murna ganin shekara ta zagayo lami lafiya tare da fatan Allah ya maimaita mana Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Masana lamarin tsaro da dukiyoyi sun bayyana wasu dabaru da suka ce za su iya kawo maslahar kawo ƙarshen kalubalen tsaro wani ya zo ne a lokacin da lamarin rashin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa daga Kaduna ga Isa Lawan Ikra.
Hararen ƴan bindiga da sace mutane don neman kuɗin fansa dai sun mamaye wasu sassan arewacin Najeriya. Har ma wasu na ganin hauhawar matsalar dai tana nuna abin ya sha ƙarfin gwamnatin ƙasar ne baki daya. Sai dai kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce lokaci ne yayi da wajibi gwamnatin tarayyar Najeriya da sauran gwamnatoci su sauya sabon salon samar da zaman lafiya ga al'ummar su. Inji mai magana da yawun kungiyar Dr. Hakim Baba Ahmad.
Shugaban kasa ya nemi waɗanda suka san wannan abin da ke faruwa ya zauna da su. Masu bashi shawara sun gasa idan kaga wuta na ci fitowa zaka yi da bokitan ruwa da kai da jama'a ku kashe. Ba a tsaya kawai ana tambaya ba. Kullum a ce ai wutan in Allah ya dago ba za ta mutu. Ayina mun ji labari ana kokari. Wannan ba shugabanci bane. Rashin tsaro a Najeriya ya kai dole yanzu a fito da kowa da kowa, da gwamnoni da sarakuna da jama'a da kuma mutanen kirki wanda suna gani za su iya ba da gudunmawa. A tara su. Amma wannan shirin da ake yi kawai an sa ido ba mu fita bane.
Ita kuwa kungiyar kristocin Najeriya Kanarecin jihar Kaduna cewa take ba za a samu nasarar magance matsalar tsaro ba har sai gwamnati ta gane cewa aikin ba nata ita kadai ba. Rabaran John Joseph Hayabu shine shugaban kungiyar Reshen jihar Kaduna.
Idan zamu magance wannan tsabo dole ne gwamnatin mu da jami'an mu a jihar Kaduna su kaskantar da kansu su yadda wannan aiki ba su kadai za su yi shi ba sai su yi tare da jama'a. Akwai wani karin magana a yaren mu da yake ce baka san sandan da ke iya kashe mai ba. To duk wanda ma kake gamba ya son ka yana iya taimake ka ka kashe mai nan da yake a raka bacci. Amma tunda mutanen sun riga sun gane da cewa gwamnati ta bambanta kanta da jama'a, gwamnati ma tana zagin jama'a ne maimakon ta gane da cewa jama'a suna jin zafin da suke kuka, da gwamnati za ta jiye ne ta fuskance su ba zagin jama'a ba wallahi waɗannan masu tada nan za su daina tada.
Sai dai shi masani kan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getsa cewa yake akwai matakai daban-daban da ya kamata mahukunta su ɗauka kafin samun nasarar kawo ƙarshen matsalar tsaron da ake gani a Najeriya baki ɗaya.
Abu na farko gwamnatin ƙasa da gwamnatin jihohi da gwamnatocin ƙananan hukumomi waɗanda za ka iya cewa ma tamkar ba su a sake tsari na yin haɗaka tsakanin hukumomin gwamnatin ya zama ana yin aiki tare kuma ana da manufa iri ɗaya. Abu na biyu gwamnonin mu su tashi tsaye su farka su haɗa kansu da kuma wato tabbatar da cewa sun fito da manufa ta bai ɗaya. Abu na uku a canza salon yanayin jami'an tsaro da ake ɗauka a dubi waɗanda suke masu kishi wanda suke son aikin. Sannan abu na hudu dole ne hukumomi su tashi a yi bincike kuma a ɗauki mataki na ba sani ba sabu waɗanda suka aka ce an bayar da kuɗaɗe don sayan makamai da sauransu sun yi ɓatan dabo an rasa inda suke. To a fito da su a kai su gaban kuliyaman ta sabo a yi musu abin da ya kamata in ma kashe su ya kamata a yi domin ya zama an yi abin da ake cewa a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro.
Duk da ganin gazawar gwamnatin da wasu ke yi dai jami'an gwamnati na cewa gwamnatin na ƙoƙari matuƙa wajen shawo kan matsalar tsaro. Amma fa ita ma gwamnatin na cewa dole ne sai jama'a sun ba da gudunmawa wajen fallasa masu kawo matsalolin tsaron a ƙasar baki ɗaya. Isa Loli Kara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Gaishe ka na Ikara da miliyoyin masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka sau hudu a wuni.
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambacin zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole ne nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Kamar kullun dai sunana Aisha Mu'azu. wannan shine mako na uku da muka fara tattaunawa a game da siyasar mata a kasar Hausa da kalubalolin suka dabaibayeta amma sai dai kuma a yau tattaunawar bata kasance yadda aka saba ba mun karbi bakoncin Hajiya Halima Hassan Tukur tsohuwar yar majalisar wakilan Najeriya a jamhuriya ta 6-7 kuma mai baiwa mataimakin kakakin majalisar tarayyar Najeriya shawara akan al'amuran da suka shafi mata da yara ai sauraro lafiya
ta hukumar nafci naga tana ta kokarin ta don ta hana ma yara kanana ga da ake kin gidaje wanke-wanke ana kai su duk da mutunci ne na diya mace kuma naga suna nan suna ta kokarin su hana don abun ya rabu ba kaman da ba sai dai kara ilimantar da uwaye ya kamata ai tai a fatakar da su don su sani
kin maganar talauci wanda lallai cikin lauci yayi wa waɗansu katuti su sai a rayuwar su zaka samu wasu iyalan ma ba za a iya cin komai ba face sai yara sun fita talla kamar yara mata masu talla nan tayaya za a kare rayuwar ita diyar tai karatu domin gaba ya kai baya yau ai kake ga mungun abu kamar talla tallan nan mungun abu ne magana talauci da muka yi dan uwayen ba su da sana'a kuma suna dubin ba su da kuɗi ne za su ci da su da ki dora ma diyar ki talla ke ki bude garkan gidanki ki aje teburi ki sai da kayan yafi miki mutunci kin ki daraja saboda bala'i ne za a koya ma diyar ki ko za a sa diyar ki ciki duk kuɗin da ta samu sai ya kare cikin bidan hayyacin ta ni ba ni goyen baya dan ana talauci a ce azama diya mace talla dan haka nan ita uwa mace ta yi kokari ta samu sana'a ne za ta yi a cikin gida yanda kowa zai san tana yi a zo a sai ko ki fito gaban gida ki kawo tebur duka za a sai ko ma diyar ta kawo tebur diyar ta zauna a gaban gida kina ganin abinki yafi miki in ma kosai ne za ki toya a toya shi a gaban gidanki diyar ki tana nan in ma tallan zani ne ki bude dan shago a gaban gidanki ki sa kwano kwalle biyu ki buga diyar ta zauna a ciki ina ganin yafi mana mutunci yafi mana daraja amma a doka akai ga dai wahalar rana ga wahalar ta gaji ta daga makaranta to gobe kuma ta koma makaranta a gaji me take barkata ba ta iya yin komai ba ta iya yin karatu don haka nan uwaye ku duba ku gani ku yi ma diyar nan adalci hakkin iya akwai su ga uwaye akwai hakkin iya kuma ga uwaye kamar yadda ba ta shawara in kina talla kike shiga angon ku kika faɗi kowa ya sani za a zo a sai to ba dole ne sai azamu su kaya a kai ba zubar da mutunci ne
barin ma yanzu ga zamanin social media inda zaka iya dorawa kana tallata irin hajojinka har yanzu dai akan rayuwar ƴaƴa mata da dama zaki ga wani yana da basira yana da baiwar da Allah ya mishi yana da fikira na kirkiro wani wata sana'a ko wani aikin hannu sai dai kuma ba shi da abin da zai yi da shi kina gani idan aka samu wani tsari ta yadda za a je a samar wa mutane bashi inda ba kuɗin ruwa ko kuma abin da za a dora akai bashi da yawa kina gani hakan zai taimaka kuma idan hakan zai taimaka ta yaya za a iya samu irin waɗannan tsarin da mutum zai iya samu ya dan fara abun da yake bukata yayi
kana ganin kwarin da gwamnati ta fitar da wani hanya na samun bashi zuwa ga mata na mata ba ma har samarin an fi suwa in suka je suka tuntubi hukumar da take ba da wannan abu za su samu saboda a dauri za a ce sai kin kawo abin da ake ce ma jingina kamar a baki kudi kuma za a sa miki ruwa to yanzu ba ruwa kuma ba jingina abin da ya rage ita hukumar nan da take ba da wannan abun na mata ta fito cikin radio da television ta yi waye ma mata da kai ta faɗa musu ga sansanin da za su je su anshi wannan abun kuma in an ce kuɗi ana ba da miliyan 5 misali ba kowace mace ne za ta iya ansa miliyan 5 ba za ki dubi iyakan kimar sana'anki ki anshi iyakan kuɗi ne za ki iya aiki da shi yanzu misali mace mai yin kosai ta je ta anshi miliyan 5 ba ta da bukata miliyan 5 abin da take bukata kuɗin icenta 5,000 kuɗin mudun wakenta ta sai wakenta mudu 10 ta sai man gidanta kwalba 10 ta sai albasanta sai gishirinta duka in kika duba kuɗin nan ko 100,000 bai kai ba to amma mutanen mu sai a sa dogon guri a je magana babban kuɗi a durmi ya can yanar ki kuma babu ba karami buci sana'an ba buci abin da ya dace ba mun dai abin da muke kira waɗannan sansanin da aka ce an buɗe na samun kuɗi da za a ba mata su yi sana'a mata su yi makan su adalci su bidi wuri su yi tambaya an ce bai tambaya ba ya bata kuma ki yi makanki adalci ki an shi iyakan daidan gurgudan sana'an ki saboda ki amfana da ke da iyanki ka kare makan ku talla
talauci
ta gwamnati ta rigaya ta bude wadannan abu kuma ana na ayi ana yi hayya ba wai an bari ba
to haja wani bangare da ake zulfala kasancewa arewacin Najeriya an yi sama da shekaru 10 ana fama da matsalar tsaro ya haifar da mata ba mazaje ga yara su ba uba su ma za su iya cin gajiyar kamar irin wannan shiri na karban bashi su ma ɗan Najeriya ne kadarori ne yake su da aka yitar da su a cikin al'umma su inda suke su ma inda suke yanzu nan ne wurin zaman su za su ansa kuma za su biya gwamnati kuɗin su kuma dadin abin yanzu kika ansa ba cewa za a yi bayan shekara guda yanzu ki biya ba akwai shekaru da aka diba mai tsawo wanda in dai kima kanki adalci kike sana'an nan to zaki biya su so ko ai gudun hijira kike kuma gudun hijira kike ba inda ai Najeriya kike to kina da taso a ciki suna iya su yi kungiyar su ta sama inda aka bude wannan abun su ansa hawaye su kuma hada kai suna mai da kudin nan a banki har inda suka zama haje a matsayin ki na uwa mace ya shugaba ko zaki yi magana da mata shawara yadda za ta kare mutuncinta da kuma idan akwai abubuwa da ya kamata wasu hukumomi su ne ya kamata a yi domin ganin cewa rayuwar ya mace ya inganta domin idan ka lura da yanayin yadda abubuwa suke tafiya a cikin al'ummar mu sai ka ga tun fil azal Allah ya riga ya dora namiji kan mace amma duk da haka su ma mata suna da rawar gani da za su iya takawa
an ce hannu ɗaya bai dokan ɗaki shi mai gida yana fama yana fafutuka yana kawowa a to akwai lilori na yau da kullum na zamani to ki yi kokari ki samu sana'a ko ya yake ki kake zauna haka na ita diya mace da ba ta sana'a gaskiya ba ta kyauta ma rayuwarta ba saboda dai ko mijinki na baki kina son dai a ce ko da yaushe ke ma kin yi kaman kanki shi baki zai yi amma kuma zaki ga wannan abun bai ishe ki ba amma in ya baki in kina da hannunki ba bacin rai zaki godiya ne kuma ki tafiya da al'amarinki haka yasa ko da yaushe nake cewa ita diya mace da akwai abubuwa da zaki iya sarrafawa a cikin inda kike kuma za a ce mun garin Allah ya waye yare za su tashi zuwa bi dan kosai in kike go kosan ki na mudu ya kika sayar zaki samu dan kudin magi zaki samu kudin wani abin ki in kika tashi ma in masa ne zaki yi in fanke ne ma zaki in ma kwaruru ne zaki dafa ki sa masa yanzu dan kabeji da dan albasa duka zaki yi a a in kin lura kin ga mutana an gwon ku masu son cin dadi ne zaki yaka sayan kajin ki hudu biye kina yankawa ana soyawa a cikin gida kuma kin waye gari kin ga romon kan sa ne mata suke kwadai a shada rana zaki sai kansa ko rabin kansa ne ko da kwatan rabin kansa ne sai a yanka miki sai ki romuwa kina tallata ma angon ku zaki gani kuwa zai kawo kwano ana sa masa kuma zaki an shi kobo kobo su da tarotoron su in kika da zo miki babban kudi to dole ne kika tashi wani hidima kika ce wa mai gida ya baki duk abin da mai gida ya baki ba zaki rena ba kuma zaki ji bakin ciki ba dalili saboda kina da wannan sana'a da kika aje gefe zaki hada ki dora ki bukatun ki cikin jin dadi amma ita ko iya mace wanda ba ta sana'a ba ta komi ta dogara ga dan namijin ga shine ci da gida shine yema yara makaranta shine musu sutura ke ma ai miki kowa ai masa ba mu ce ga addinin mu da yace an dora aure da ci da sha yace ya doka ba mu ce ba gaskiya bane gaskiya ne to amma ke ma kina da wani abu na rayuwanki wanda kike son ki yi to a irin wannan macen da ba ta sana'a duk abin da ya bata gidan duniya ba ta ganin kyawun shi ba ta ji dadin shi sai ta ga ya Allah shi ya walakanta ta ya bata kaza ita wanda ba ta sana'a kullum ba ta cikin godiya ba ta cikin farin ciki wanda ka sana'a ko taroye dauko ya bata wallahi dora za ta yi kuma te munna kuma te farin ciki kuma sai ki ga ayin sai kyawun zama wanda ba ta sana'a kullun cikin fada cikin yaji yawa cikin fada cikin yaji kuma in ta tafi gida ba za ta fadi wa maganan kudi ne ba za ta a walakanta ta yake yi ko ba a samu uwaye masu lura ba sai su dauka ce yana walakanta musu diya kin ga dukin zama ya zo nan ku a zuciyarta kudi ne aka bata kuma lura cike san ta kudi bai ishe ta ba so haka zamu zauna a rayuwa ai an ce ko kana da kyau ka tsara da wanka ko ma tafi tafiya za ta awani ba matsala yace a to yanzu ya za mai kyanci a tafi sai ka dawo ba matsala mace mai hazaka kenan a ita ko wacce za ta tsaya ne ba ka fita yau gidan ga yau sai ka bani kaza yau in baka bani ba dama tana da kushin shekaran jiya da jiya to duk a tattara a guma mata don Allah da annabi mata ina roƙon ku saboda Allah ku je uwayen diya ne ku ba ma za ku zauna ne ku ce sai abin da aka kawo muku ba duk hazaka ne kuka yi shi diyan ku za su gani da diyan ku mata da diyan ku maza shi za su gani su ma su tattara su azaba su gari shi fitai ko mu da muke nan zo na bariki ba aiki guda muke yi ba muna aiki na gonatin mun koma gida muna noma mun kuma gida muna sana'a mun kuma mun bude gidajen dinki haka nan kuma kake tsammani ita sana'a ce kina da miliyan innan inda nake so in ja hankalin mata duk mace da kike sana'a sace ni ban da kudi ni talaka ne ba haka sana'a take ba da karimi ake fara ta zama babba an ce mai karimi shi adda babba
To mai sauraro, ya abin da ya sa waka kenan a cikin shirin ciwon yamace a yau. Sai a kasance da mu idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakuwar tamu, Honorable Hajiya Halima Hassan Tukur sai Solomon Abu da daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar muli lafiya. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin, ke mana fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum.